Hukumar NAMED dai ta bayyana cewa hasashen sauyin yanayi na bana zai shafi bangarori da dama na tattalin arzikin ƙasa ta fuska daban-daban. A cewar NAMED, ruwan sama zai sauka da wuri a cikin watan Maris a yankunan kudu maso kudu masu iyaka da teku, waɗanda suka hada da jihohin Bayelsa, Rivers da Akwa Ibom, sai kuma daga cikin jihohin yankin arewa da suka hada da Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano, Katsina, Jigawa, Gombe da kuma Borno daga watan Yuni zuwa watan Yuli. Farfesa Mansur Bako Mutazu da ke zama shugaban hukumar NAMED ya yi ƙarin haske akan wannan muhimmin batu, yana mai cewa
wurare za a samu ruwa mai karanci da kuma wuraren da suke kusa da sadamu da bakunan bakin rafuka akwai yiwuwa za a samu ambaliyar ruwa, musamman kamar abin da ke faruwa a Najeriya. Yawanci ambaliyar ruwan mu yana faruwa ne a birane da ya saboda gine-gine da ake yi ba bisa ka'ida ba a kan magudanar ruwa. Sannan kuma akwai shi idan damina ta fara akwai fari da ake amma da shi wanda ake ce na dry spell. So shi ma hasashen mu ya nuna cewa a watan Yuni da watan Yuli na 6 da na 7 a wasu bangarori na Katsina da Borno da Yobe da Kaduna da FCT za a samu wannan. Sannan kuma August break watan ɗan tsikin ruwa da ake samu a kudu da maso yammacin Najeriya bana ma za a samu amma bai zai kai tsananin bara ba.
A baya dai gwamnati da masu ruwa da tsaki sun sha ɗaukar matakan kare al'umma don takaita aukuwar istila'i da ke zuwa da sauyin yanayi. Haka kuma ministan sufurin jiragen sama ta Najeriya Sanata Hadi Sirika ya ce shekarar 2022 ta zama manuniya ga kasar kuma babban darasi sakamakon irin tsananin asarar rayuka da dukiyoyi da ambaliyar ruwa ya haifar a wasu yankuna na sassan kasar. Yana mai cewa a dalilin haka ne yasa aka fidda kundin bayanan hasashen yanayi na bana akan lokaci.
Tun baya muka yi irin wannan buwa wasu amma har sai muka yi watan Maris ba. Amma tunda abin da shi haka muka gani ya kamata a murmutsu abin kusa kusa a yi a cikin watan Janairu yadda kanu wannan abin su ta kama al'umma mun riga mun ba su bayanan abubuwan da su iya faruwa a gaba da hasashe. Kuma gwamnati daban-daban tun daga ta tarayya zuwa karamar hukuma zuwa jihohi mun ba da wannan bayanai mun buga littafi da kasidoji da mujallu da cikin harsuna da daban-daban.
Wasu ƙasashe da ke da makwabtaka da Najeriya kamar Jamhuriyar Nijar da Gambiya sun bayyana aniyarsu wajen amfani da hasashen da hukumar NAMED ta fitar don tunkarar duk wani cikas da ka iya zuwa da sauyin yanayi a bana. Babban darakta a ma'aikatar yanayi ta Nijar, Kacalli Lawan Kaciya, ya bayyana cewa
sauyin yanayi kusan dai a cikin West Africa kusan dai abin da iri guda ne. Yawancin lokaci ba akwai ƙarancin ruwa kuma akwai abu na biyu na kisa akwai wanda yake sa ana samun ambaliyar ruwa. To kaga wa'annan biyu su ne matsala babba wanda suke tattare da sauyin wani yanayi a nan gurinmu na West Africa da Sahel. To saboda shi ne ya kamata lallai mu saki aiki da wanga hasashe, amma an ce za a samu fari an san dabaran da za a yi inda fara da manace.
An dai buƙaci al'umma da su yi amfani da bayanan kundin hasashen sauyin yanayi na hukumar NAMED wanda aka fassara cikin manyan harsunan ƙasar wajen ɗaukar matakai da suka dace da wuri da kuma rage raɗaɗin asaran da ake samu sakamakon matsanancin yanayi a Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.